gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma 41. Ada kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta sadarwar internet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Dawla Salim.
A duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi, inda yau ma 28 ga watan Disamba ta shekara 2018 maganar kenan.
To haka ne Amina, wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wata lecture da wata kungiyar rajin yaki da shan miyagun kwayoyi ta a Kano game da rawar da kafofin labaru ke yi wajen dakile annobar shaye-shaye a tsakanin matasa da kuma bangar siyasa. Sannan kuma wakiliyar mu Binta Ibrahim daga Kaduna ita ma ta halarci wani bikin girbe amfanin noma da wasu daga cikin yan jihar Kebbi suka gudanar a Kaduna wanda ake kira da Ehola Festival.
Bari mu je ga hirar da Mahmud Kwari yayi da shugaban kungiyar Initiative for Fighting Against Drug Abuse and Enlightenment, Comrade Muktari Ilyasu, tare da Dr. Sanusi Igudu Malami a tsangayar nazarin aikin jarida a Jami'ar Bayero dake Kano.
Sunana Muktar Ilya.
Me ya ba ku tunanin yin wannan taro akan wannan batu?
To a gaskiya wannan wani tunani ne wanda ya dade muna yi har yazo na gaskiya. Ganin yadda shan miyagun kwayoyi ya waita a cikin al'umma, mutum yana bayan gari har ya shigo gidajenmu, ya shigo cikin iyali. Kusan wani mu za mu iya kiran shi bala'i ne ya zo kusan kowanne gida akwai shi. Muka ga ya za a yi mu zauna mu zuba ido wannan ruwa ya ci mu, sai muka yanke shawarar ba mu da wata hanya da za mu magana a ji sosai sai ta hanyar kafofin yaɗa labarai. Sai muka yi shawarar mu kira waɗannan kafofin yaɗa labarai mu tattauna me gudunmuwar su, duk da suna ba da gudunmuwar amma wace irin gudunmuwa za su karfafa ta wajen bayarwa. Mun na jan wajen targetin din matasa da kuma al'umma gari shine makasudin wannan taro namu.
To za iya cewa kusan irin waɗannan taruka an dade ana yin su ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, kuma dogon lokaci. Amma gashi kai ma da bakin kana faɗa cewa kaman abin kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu dan abin kaman ci gaba yake yi. Wanda ƙwarin gwiwa kuke da shi cewa na kun zai sha bamban da waɗannan aka ringa yi a baya?
Gaskiya babban ƙwarin gwiwa mu da sha dalilin ganin ana ta yi din da yawa din shine ya samu ko muka shigo da wani sabon salo. Din da yi da yawan din wai bai bi magani ba ne. Idan abu ya tashi ihun da ake ana ta maganan nan damuwa da matsalan ne. Amma mu tsarin da muka ɗauko shi ne. Wannan ƙungiya mai zaman kanta tana da rassa gaba ɗaya ƙasar nan. Yanzu muna da cikakkun a hannun kamar jihohi 10-25. Abin da muke fata muke so, muna so mu bar zama a cikin waje ana taro ana meeting ana shan shayi, muna so mu tafi grassroots can karkashin matasa. Muna so duk wata karamar hukuma ta Najeriya muna da wakili, duk wata jami'a ko wata makaranta ta gabar su muna da wakili. Inna za su dinga faɗa kawa. Kuma abinda nake so mutane su gane shi yaƙi da shan miyagun kwayoyi ba wai na kungiya bane kadai. Muna wayo da mutane kai a gidan kama mai kai, mai uwa ta mai uba mai kanne, duk waɗanda suke shan kwayoyin yayyenmu ne, kannanmu ne, yayyenmu ne. Abinda muke so kenan abin ya bar wajen sama ya koma ƙasa. Ya za a yi
tunda ka ce kaman kuna kokari ku samar da wakilan ku a dukkanin kananan hukumomin Najeriya 777 misali, kuma wani tanadi kuke ko kuma matakai kuke wajen watakila kulla alaka da su kafofin labarin? Tunda yanzu misali idan muka la'akari da wannan taro kuna so ku nuna musu kaman me ya kamata su kara yi?
Wannan yana da wannan abinda muke so mu kulla, yana daya daga cikin abinda muke fara yanzu mu jawo hankalin waɗannan kafofin yaɗa labarai don mu tafi da su tare mu nuna musu ga abin da muka zo da su duk da suna ba da gudunmuwarsu amma mu ƙara musu karsasi da kuzari cewa ga wannan abu da za a ba wai su dinga halartar wani manyan taro a mu zo mu tafi da su don mu gudu tare mu tsira tare
baya ga wannan yanzu idan aka yi wannan taro aka tashi aka bayyana matsaloli kuma da hanyoyin da watakila za a bi ko a matakin kungiya menene mataki na gaba
yawa mataki na gaba bacin wannan wanda da mun can muna daukan shi muna da matakai da muke dauka mun dai dau goce ne cikin gaggaso da mun ga yana bukata especially saboda an zo gab da zabe mun gano cewa yan siyasa suna amfani da matasa kuma yan siyasa suna amfani da gidajen yada labarai wajen campaign din su to shi yasa muka kira amma matakin mu shine kamar yadda na ga maka mu tafi karkashin kasa karkashin grassroots kamar a Kano yanzu nan ina da state coordinator a Kano yana kokarin hada gabaɗayan local government din nan kamar yadda ka gani anan ba wata makaranta duk da ana yajin aiki amma ba wata makaranta a Kano wacce bata halarci wannan taro ba ba wani kuma kafafin yada labarai wanda ba su halarci da ku na waje din da na gidan duk gabaɗaya sun halarta duk da dai mun samu dan tanadi wajen su manyan da muka so su zo gurin amma wannan ba shine abin da muka fi so ba a bukatun mu tabiya duk kafofin yada labarai na jihar Kano ba wata kamar wata bata halar bata zo gurin nan ba sannan kuma duka dalibai ba wanda bai zo gurin nan ba
to yau dama abin da nake so ne maka magana kenan la'akari da cewa koda kasidar da aka gabatar an alakanta wannan zance na ta'ammali da miyagun kwayoyi da sha'anin harkokin siyasar banga misali kuma zaka ga kamar taron naku kamar zaka iya cewa yan siyasa ba su zo ba
wannan wani abu ne wanda kamar ana kasan nan kamar ya zama ada mutane duk abin da ya zama wanda za su tattauna wani abu mai muhimmanci zaka ga cewa idan ba wadansu biyan bukatun su bane ba suka mai da hankali a gurin irin wannan taro ka ba magana na gaskiya maganar shan kwaya ba ta ga talaka ba ta ga mai kudi ba ta ga basarake ba ta ga ma'aikaci bai cancanta a cikin kowa ya ihu akan wannan a ce ba a samu fuskanta amma ba mu samu damuwa ba
kamar misali ba ku aika musu bane ko kuma a sakon da kuka aika musu ne bai kai gare su ba
lamarin wanda ya zama kaman bazan samu damuwa ba kwanan nan na halarci taro a Abuja makamancin irin wanda committee ne ma na narcotic yayi wannan abu a Abuja amma abin ya bani takeice ba wanda ba gayyata ba a kasan amma sai wakilci gaba daya muna sakaki da wannan al'amari
kamar irin wannan abin kaulacewa tarika irin wannan da yan siyasa ke yi kuma gashi masana suna cewa kusan su ne ummul abaisin suke ingiza yaran nan su ta amali da mugaya miyagun kwayoyi baya kashe muku gwiwa tunda su ne muku burza tarika irin wadannan
wallahi ba wani kashe gwiwa ni dai a wannan taron ne ba abin da ya kara mana karfi sai karfin gwiwa dan mu a matsayin su na iyaye na shugabanni ba yadda za a matsayin masu ladabi da biyayya mu wani abu wanda ba mu gaya musu ba mu gayyace su ba amma babban target din mu da mun shine kafofin yada labarai da matasa da mutanen gari kuma kaga idan ka gane maka kafofin yada labarai sun zo duk wadansu kungiyoyin matasa na jihar Kano da makarantu jihar Kano duk sun zo iyaye ne da so mu kai su zo su sa mana albarka a ciki don mu jagora gaba wannan tafiya ta matasa ce don mu matasa shi mu abin yake ce dole mu za mu taru mu yi wa kanmu fada mu san yadda za mu fita daga cikin wannan bala'i da muka samu kanmu a ciki
ka gabatar da takarda me ta kunsa ne
takarda ce da gudunmuwar kafafen yada labarai wajen yaki da yaduwa ko sha ko fataushi na miyagun kwayoyi ana fi mai da hankali ga tushe da wato inda wannan matsala ta al'ummar mu tattattaru daga ina ta taso domin kafar yada labarai kadai ba za ta iya magance matsalar ya wato shan miyagun kwayoyi ko ya wato fataucin su ba saboda kana fi komawa zuwa wani rukuni ne na al'umma suke so ne da alhaki wajen yada ko angiza al'umma musamman samari cikin wannan hanya da ta zama ruwan dare kama duniya ko kusan ko ina idan kana jin wato alƙaluman da ake bayyanawa game da adadin mashaya wato kwaya da miyagun kwayoyi a Kano har ma a ce Kano ita ce ta farko a Najeriya abinda firgitarwa kwarai da gaske saboda ka sai naga kamata yana jinkirta zance akan kafar yada labarai wajen yakan miyagun kwayoyi ne yin zance akan tushen matsala
menene tushen matsala
tushen matsala wato akwai ta iyaye wadda kankanuwa ce a cikin abin da ne bayani akwai ta al'umma wadda kankanuwa ce a cikin wadda ne bayani amma mafi girma shine harkar siyasa da 'yan siyasa me yasa nace harkar siyasa da 'yan siyasa saboda tanan ne mutanen da suke da kima suke daukan waɗansu wato matasa su ba su dama su kare su ko su yada manufofinsu. To wannan kuma ya sa idan mutum yana jin cewa ashe yana da kima, gashi da masu kima a tare da shi zai saki kaf, wato zai bike kafarsa. Akwai wata matsalar ba wannan ba, shine wato masu shigo da ita wannan, masu samun kuɗi a harka, waɗanda ana ganin waɗansu kabilu ne a cikin misali a Kano, waɗanda suke sun yi fice, sun yi ƙarfi, an san yankin su, an san abubuwan da suke. Sannan kuma zaka iya cewa akwai waɗanda suke amfana ta cikin gida, su ma wato ainihin ƴan ciki ne amma suna samun kuɗi ta harka. Akwai wata matsalar jami'an tsaro, zaka iya cewa su ne ya kamata su zakulo su yaka, to amma suna da abin da ake cewa double standard,
wato suna da fuskar biyu.
Saboda ka suna amfana amma kuma aikin da ya kamata ko datse abin ba sa yin aikin da ya kamata. Saboda ka matsalolin suna da wato gabobi da yawa, amma takardar ta yi kokari ta taba su amma ta fi mai da hankali, har ma ta yi bayyana daga yaushe yan siyasa suka fara amfani da wato ainihin samari suna ingiza su yi abin da suke so da su cimma burin.
Sun tun da ka ce kaman kafofin labaru su kadai abin ya fi karfin su, la'akari da girman sa, kuma kama lissafa waɗanda suke da alhaki sosai akan lamarin. Menene abin yi tun da gashi abin yana ci gaba da wato karuwa kuma ba shakka yana illata matasa?
To abin da yake daga al'umma shine haɗa hannu. Akwai misalai da na bada wato waɗansu daga cikin unguwanni a Kano da suka yi aiki na cewa harkan nan ba sa santa ba da baka ba kawai, a sun yi aiki bilhaki. Al'ummar kofar Nasarawa da al'ummar kofar mata sun fito sun yaƙi wannan yaƙi da wato shan miyagun ƙwayoyi da sai da shi a cikin al'ungwarsu. Wato har ma na yi magana akan wani abu da ake cewa conspiracy of silence, mutum ya sha bakin sa ya shiru saboda abu ya shafe ko yana amfana sa. To idan kowace unguwa, kowace al'umma za ta ji cewa da maza, mata, ma'aikata, dukkan wani wanda abin ya shafa zai fito ya yaki abin a hana shi, to zai rage. Sai kuma a nemi ta ya za a datse shigowarsa.
To amma idan haka ne ina rawar gwamnati, kana ganin ba tare yayin da kake cewa kaman hukumomin tsaro da gwamnati ta kafa ko kuma hukumomin da gwamnati ta dora wa alhakin katse wannan al'amari suna da fuska biyu, ya kake ganin wannan hadaka na al'umma zai tasiri?
Wannan gaskiya ne. Wato ita kasa shine abin da Bature ya kira rule of law. Idan ko doka da oda, duk wanda yake ma'ai, wanda yake aiki akan wani teburi da gwamnati ta ajiye shi, dole hukuma ta sama can inda gaske take sai ta tabbatar yana aikin sa. Saboda haka wanda yake yin fuska biyu kamar yadda ka faɗa, yanzu ba shi da ikon yin ta, domin hukumar da yake wa aiki za ta hukunta shi, hukuma ta sama za ta hukunta shi, sannan abuwa za
su kuma ga su maka hukuntan kaman takarda ka ta nuna suna cin gajiyar yin wannan al'amari na shaye-shayen da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi.
Na'am, amfanin irin wannan taron kenan da ita ifat kenan za ta faɗakar da al'umma su gane cewa sai fa sun ruƙo wuyan kowa, shi ma wancan shugaban da yake amfana ta bayan fage nan kuma yana jagoranta al'umma, ya kamata a dawo da shi cikin hayyacinsa, a samu abin da ake kira wato pressure groups, mutane za su ta kururu ta wannan zace al'umma, sai an yi wato daukan jinka ake cewa an haɗa hannu. To wannan zai iya canjawa, ga kuma zaɓuka suna zuwa, mutane za su fahimci menene ya kamata su.
Amma tun da ka taɓo tarihin inda musabbabin abin nan ya fara tun farko, kana ganin cewa wannan haɗakar watakila za ta yi tasiri ba tare da watakila an koma can tarihin an ga me ya sabbaba ba?
Za ta yi, domin al'ummar jihar Kano a yadda muke rayuwa duk da wannan matsayin, matsalolin tana da alkairai masu yawa, har sannan nan ka wannan matsalolin kenan dan small, wato dan kankanin motsi ake bukata a yi wadan Allah yadda zai canja wancan yanayi. Domin me zai wahala ka yawo in kana yawo ko a Afirka ko a wajen Afirka kaga al'ummar da Allah ya wa alkairi irin al'ummar jihar Kano ko nishi arewacin Najeriya, tarbiyar tana nan, mutane suna kin abu sai dai suna kin sa ne da baka wasa iya motsi. Saboda haka inda za a fadakar da su kowa ya abin da ya kamata, hatta su shugabannin za su yi abin da ya kamata fiye da yadda suke.
Wannan tarihi da ka tabo misali yana da alaka da siyasa, ana aka samu bangar siyasa ake mu'amala da miyagun kwayoyi. gashi kuma yanzu duniya baki daya ta yadda cewa tsarin nan na tafarkin demokradiya shi za a yi, don haka Najeriya ma yanzu shekara ta wajen 20 akai tunda wancan wannan zance ko matsala tana da nasaba da siyasa, siyasa kuma ana tsaka da yin ta ba kuma daina za a yi ba, ya za a yi a kasi
shine Michael dama, saboda kowane dan kasa yana da kati da zai canja gwamnati da shi. Saboda idan da a ce al'ummar mu tana yiwa wanda za su jagoranta, duk wanda za a zaba zai yi wani rubutu ga kowace al'umma da yake son ta zabe ce kaza zan yi, kuma in bai ba ana bibiyar sa
na alƙawarin
tsarin na demokradiya shine dai zai aikin da ya kamata domin zaka canja shi.
Aisha Idris Umar,
kaman ga cikin zo taro me kika ji an faɗa kuma me kika amfana da shi?
Gaskiya taron nan yana da matukar muhimmanci kuma ya ilmantar, ya amfanar da mutane, saboda duba da yanayin yanda yake yanzu matasa duka sun dauki harkan shaye-shaye sun mai da shi kaman al'ada ko kuma ibada, ba su da aikin yi sai dai su yi shaye-shaye na kuma karshe babu abin da zai zo ya haifar musu, sai dai su zo su yi wa kansu illa, su zo su kare a banza. A
wani wannan ilimi kika karu da shi?
Gaskiya na karu da ilimi sosai da sosai, kaman mun samu ilimin da zamu fadakar da mutane wanda muke tare da su, haka a gaya musu cewar su guji shan miyagun kwayoyi saboda yana da illa a tattare da su.
Sunana Zainab Gambakaraye.
Wannan sako zaki tafi da shi gida kin zo gun taro?
Sakon da zan tafi da shi gida shine ya kamata yanzu matasan yanzu su rage shan miyagun kwayoyi kuma su daina shi ma gabaki ɗaya, saboda yana da illa a tattare da mu gabaki ɗayan mu, saboda kaga yanzu yanda zamani yake yanzu mutane sun dauke abin al'ada da suna yi, kuma gashi yanzu yana haifar da wasu gaga suna ciwon hauka suna yawo a titi ba hanka.
Kin yanzu kin san mutum ɗaya ko biyu a mata ko maza da suke mu'amala da miyagun kwayoyi kuma inda kai?
Gaskiya akwai wani a wurin unguwarmu shi ma yanzu ya sa shi yanzu yana dan tabin hankali, yanzu in yayi kawai a hanya suka ganshi yana wucewa ya ringa daga ma mutane hannu ba shi da hankali.
Sunana Awal Hamisu Ibrahim, ɗalibi ne ni a School of Hygiene Kano.
Gashi an yi taro akan abin da ya shafi matasa da mu'amalarsu da miyagun kwayoyi. Wanda sako zaka tafi ba da 'yan unguwarku da kuma ɗalibai 'yan wanka?
Gaskiya zan tafi da sako mai ɗumbin yawa zuwa ga al'ummata na unguwarmu ko kuma sauran mutane da nake mu'amala da su. Saboda wannan taron da nazo na fuskanci wasu hanyoyi da mutane suke ba masu sai da miyagun kwayoyi da masu shan su taimako, inda aka fadakar cewa akwai matan aure da sukan iya ajiye musu irin waɗannan miyagun kwayoyi domin kada ma'aikata su kama su ko kuma a san inda suke ajiyewa. A matsayina na ɗalibi da nake karatun lafiya, zan yi amfani da ilimin da nake da shi da abin da na samu a nan in ilmar da mutane wannan drugs abuse ko kuma shan miyagun kwayoyi ba shi da amfani. Saboda a ƙarshen rayuwa mutum zaka ga ba zai amfana masa komai ba, zai fara daga matakai ko ya fara surutu ya zamanto bai ma san waye shi ba, a ƙarshe kuma zaka ga ya koma ya zama mara hankali gaba ɗaya, ya zama daban a cikin al'umma.
To madalla a gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari, to yanzu bari mu leƙa Kaduna wajen wakiliyarmu Binta Ibrahim domin sauraron bikin Ehola.
Kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar asha kwaya. Kwaya ko ba ta da kyau, dubban mutanen gida daji suna zance. Kwaya ko ba ta da kyau, tokar asha kwaya. Tokar asha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matar ka baya sha, matar ka ba ta sha, yayan ka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba ta da kyau, ta kalla malam dai. Kwaya ko ba ta da kyau, ta kan sa a lalace. Kwaya ko saurara, kwaya ko ba sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, tokar ku sha kwaya, tokar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kwaya ku ba. To tun da ba na sha, wannan mu ba ya sha, tokar a sha kwaya. kwaya fa ba ta da kyan jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya da yan kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a bashare wallahi ba ta da kyau
da biki ne na al'adun gargajiya wanda kabilar Dakarkari ke gabatarwa bayan girbin amfanin gona duk shekara don nuna godiya ga Ubangiji akan samun amfanin gona mai albarka da kuma samun kariya daga annoba fari abokan gaba da sauransu karma ehola dai a yaren Dakarkari na nufin kariya daga abinki a wurin taron na bana wanda aka kaddamar da shi a garin Kaduna ya samu halattar manyan baki daga ko ina na arewacin Najeriya sannan da waɗanda suka yi takakkiya tun daga ta kebi don gabatar da wannan kasaitaccen biki a wurin wannan biki na al'adun gargajiya an gabatar da wasanni damban gargajiya da kuma waƙe-waƙe daga kabilar ta Dakarkari na tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro kuma ga abin da suke cewa
sunana engineer Zubairu Kabir Danjuma ni ne wakilin mai martaba sarkin su a nan Kaduna kasujin wannan biki shine saboda yawancin mutanen mu da suke nan Kaduna zaka ga mutum yayi shekara 20 30 bai je gida ba yawancin yayan mu da ake haihuwa nan ba su san al'adun mu ba to kasujin wannan abin shine mu tabbata da cewa yayan mu koda ba su tafi gida mun kawo al'adun a nan Kaduna mu nuna musu su san daga ina suka fito kasujin wannan taro
wasu jama'ar ku sun zo daga wurare da yawa da Abuja cikin garin Kaduna Zaria da sauransu wanda suka yi takakkiya tun daga can gida
zuwa da wurin sunan taron ohola ohola
wannan
kalma yake nufi ohola dai abin da ake nufi kalma ce ta da ƙarshe wanda yake nufi kamar Thanksgiving biki ne wanda ake yi a ƙasar nuna godiya ga Allah da ya bamu amfanin gona mai kyau ya kuma cire mu daga sharrin masharanta to yawancin bikin da ake yi a zuwa ake kira ohola biki ne na nuna godiya ga Allah subhanahu wataala kowanne shekara bayan an gama girbi ake yi samu labarin abin da ke faruwa sako ne muke son mu isar saboda tun da aka yi kebi mu ba a taba ba mu gwamna ba kuma yawancin ministries da ake da shi a jihar Kebbi manya-manya yan boko da zaki gani a jihar Kebbi mutanen zuru ne manya-manya sojoji mutanen zuru ne ya sha Allah to yanzu
wani kira kake da shi ga matasan ku don su rike al'adar ku da muhimmanci musamman ma rayayen ku da wayan su al'adun ku abincin ku da sauran su yawancin su ma ba su sani ba wani kira zaka yi
mutanen zuru da kuma waɗanda kuke zaune da su a cikin jihar Kaduna. Kiran da nake da shi ko mu sani da cewa duk wanda ya bar gida ya bar shi muke kara al'adun mu ya bace. Hatta makarantu muna son mu bude wanda za dinga koya ma ƴaƴan mu yare waɗanda ba sa jin yare. So in Allah ya da bayan da za a yi al'adun mu ya bace in muna raye ko ƴaƴan mu za su dauka daga ita muka tsaya insha Allah. Ina godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna wannan bikin mun yi shi mun gama lafiya Allah ya maimaita mana wannan shekara lafiya.
To kin gare na daya mu mutanen zuru ko? Mu mutanen zuru yare mu daya ne muna jin junan mu. Ko baka muna jin junan mu. To mu dai abun mu dai mu dai kala-kala ne amma komai na mu daya ne.
To kin rabu rabuwa har kashi nawa?
Eh to rabuwa da nasu daga ban kashi uku. Amma kuma abun muna yi komai muna shi tare ne. Kin gane muna tare ne. Da na ga wancan kaga wancan duka ga kamar gida daya ne. Haka muke.
To kaman kasan kaman wani gidaje ne zaki faɗa sunayen yaran rukan
to kaman
bakele ko ba haka ba sannan mutumin zuruba da kare kenan ko ba haka ba sannan ba hakke sannan ba dukke
to duk su suka hadu suka bada wannan yare na kula da
karaka
to wannan taro ne yake a cikin rutun ne a matsayin sa wurin ki kuma gashi kin zo a matsayin ki ne daga cikin dattawan wanda yake da an ganki an ga eh lalle daga zuwa
eh to wannan taron da yake gane wannan taron muna shi kowanne shekara a garin mu dan lokaci yau haka sai a taru a yi ji dadi a yi nishadi a yi rawa ko ba haka ba haka muke yin shi
a nuna kuma al'adun gargajiya
al'adun gajiya ko menene a nuna ko ba haka ba
to me fatan ki kina ganin ya kamata a ci gaba
a ya kamata a ci gaba na ji dadi
kuma yana da amfani wa matasa
yana da amfani mutum matasa ko ba haka ba yana da amfani wa matasa ina da tunda wadansu ba su san al'ada su ba kamar kin ga yanzu ya wani ya ga wani yarun ya ga yanda ake yi yanda ake rawa yanda ake menene ko ba haka ba amma da ko yana ciki bai san yanda ake yi ba amma yanzu ya sani
gashi kuma zanen miki zanen ku da muke na farkon su na fuska mai ban sha'awa wanda ke nuna lalle akwai karfin hali a cikin wannan al'amari na ku yanzu babu na yaran ku ya bace me yasa ba ku mai yara yanzu
eh to kin san dai zane ko ba haka ba kin san abu ya canza shi ne sa aka canza ko ba haka ba amma lokacin mu ga aikin gadi zane faya faya to yanzu abu ya canza ko ba haka ba wani yaro yake ta ce zai zabi ba zai yadda ba wata uwar mace kace za ta fadan ta zata ce ina ban man dana haka amma dai dukan mu daya ne ko ba haka ba
to da karshe
wani kin ga ba ezurute kin ga ezurute
amma fuskar su fa
eh to wasu jin komi ko zan kashe kawa ba su sani ba
to wata ne daga cikin ma wata sirrin wannan zane shine amma kai ciki na zaka yi yaran
a ba eh to mun kasan abu daga mahaifiya ce ko ba haka ba to mu da iyaye mu da su ana koya mana yare in za a ci aike ki da yare za a aike ki amma ne yanzu na yanzu wa'ansu na kokurta wa'ansu kuma dai to sai turancin ma ake ko ba haka ba amma dai dukan mu yan zurin ne
an baiwa zabiyar wannan kabila ta dakarkari wato Binta Bena fili domin ta kayatar da jama'a
mutanen kebbi Allah kuma ya nuna mana na baɗi to kamu mai sallama bari mu mika gaisuwan murnan aure ga iyalan Alhaji Muhammad Alhassan Billiri wanda za a yi daurin auren ƴaƴan su Fatima da angonta Haruna sai Hurairah Hajja da angonta Safwan da kuma Zainab da angonta Gazali wanda za a daura auren gobe a Billiri dake jihar Gombe gobe Asabar insha Allah. To Allah ya sa ayi alheri, ayi asa'a, ayi kuma ba su zaman lafiya. To jama'a duka, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin, Julie Lexus Gresham da injiniyan mu na yau, sai abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin,
Amina Buhari Auna.
Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya, ayi hutun ƙarshen mako lafiya, sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu.